بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدساك هدوى أولا يمتي ترانا لحدي در الليتني يومنا 20 ترى قوات جماد الآخرة hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara 1444 daidai da 22 ga watan 1 shekara ta 2023 wannan shine darasin mu na 47 a cikin littafin Dariqus Salihin ila Rabbil Alamin tafarkin nagartattun bayi zuwa ga ubangijin talikai na babban malami Sheikh Wahid Absalam Bali Allah ta'ala ya kara masa lafiya da tsawon kwana Allah kuma ka sanya mu cikin salihan bayin da Allah yake nufi da su a cikin waɗannan bayanai da muke ji muna cikin babin da ke magana akan sadaka mun karkare gaba ta 11 haka ne wanda malamin take da sadaqatun ghafala anha kathirun minan nas wasu sadakoki waɗanda da yawa daga cikin mutane sun gafala gabarinsu kuma ya fada mana cewa ɗan adam na iya sadaka da dukkan gaɓoɓinsa a cikin wannan gaba mun samu bayanin cewa lallai Allah ya halicci mutum kuma ɗan adam ya cancanci ya gode ma Allah a cikin halittar da ya masa ta yadda ya sanya babu wani abu mara amfani a tattare da ɗan adam sannan kuma mun fahimci rahamar Allah a cikin babin ta yadda Allah ya yawaita mana ƙofofin biyayya gare shi wanda suke kai mutum kubuta daga wuta inda an ce hanya ɗaya ne kadai ta zuwa aljanna to la'alla da yawan mutane ba su iya riskanta ba sannan a ciki mun fahimci nunasar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga al'ummarsa zuwa ga alkhairai masu yawa tun daga shi ya gaya mana sadaka tasbihi da zaka yi sadaka ce haka ne ko faɗin la ilaha illallah sadaka ce kaga wannan ko baka da kuɗi ba za ka rasa hanyar samun lada ba idan mun lura da wannan ya wajabta mana mu gode ma Allah a cikin ni'imominsa sannan kuma mun fahimci babin da kyau za mu gane cewa an kwadaitar da mu da mu yawaita aikata da'a waɗanda suke dogewa bayan rayuwar mutum Allah ka azurta mu da irin waɗannan ayyuka. Za mu tashi gaba ta 12. Malamin sake da as-sadaqatu min asbabi sa'atir rizqi. Sadaka da kake ji dalili ne ko wata hanya ce da take janyowa a yalwata ma mutum arzikinsa. Sadaka ba ta haifar da talauci. Tana haifar da albarka ne da yalwan arziki. Arzikin nan kuma ta yiwu duka biyu arzikin nan kuma ya yiwu a asalin da kake tunani ko fiye da haka a yanda kake tunani shi wani da an ce arziki kawai duniya yake kan amma arziki yana cikin lafiya arziki yana cikin zurriya ta gari arziki yana cikin kyakkyawan ƙarshe babban arziki shine a nisanta ka daga azaba a dangana ka zuwa ga ni'ima Allah kai mana duka biyu ما ليتي روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إمام مسلم يرويت حديثي دق أبو هريرة ألا يكار الداء قريشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دق من زن ألا إيراد أمن شن ألا ستبت أقريشي ياتي بينما رجل بفلات ونمتن ينا سكيا سيوا أوني falalan daji ma'ana wuri mai faɗi na ƙasa wanda babu shukoki babu kuma asalin wato gidaje a cikinsa haka ake cewa ko wurin da yake babu gidaje ma'ana dai sahara kenan min al-ardi adoran kasa wannan mutumi yana tsaye fa sami'a sautan sai ya ji wani murya fi sahabatin a cikin girgije kuma irin wannan ya faru a rayuwar magabata da yawa musamman tabi'ai musamman a zamanin tabi'ai abubuwa masu ban al'ajabi irin waɗannan sun faru me sautin nan ke cewa daga cikin girgije da ya ji ji yayi sautin ya ce isqi hadiqata fulanin isqi ya kai wannan girgije tafi ka je ka shayar da hadiqata fulanin gonan wani aka ambaci sunan wani mutum ga kalmar hadiqa ya sauke a ƙasa ya ce albustan ma'ana gona wanda yake da lambu da shukoki a cikinsa fatanaha zalika sahab sai wannan girgije ya gusa daga inda yake fa afraga ma'ahu ya kwararar da ruwan da ke cikinsa ma'ana ruwa ya sauka daga sama fi harratin gashi ne ya sauke harratin shi ma ya ce ardun biha hijaratun sudun ko harratin yana nufin kwararo mai bakin tsakuwa ma'ana magudada an san hanyar da wuri ake wucewa shi ne ake ce maharra manomi in zai noma yana bai so ruwa ya wuce tare shi wani guri ai kamar akan yi kwami a irin noman rani misali ko to ko da damina ne ai akan yi tsarin da ruwa in ya sauka akwai hanyar da zai iya rinka bi ya je ya taru koye wani wurin to irin wannan magudadar ruwan su larabawa suna ce ma suna kiran wurin in sun ce harra magudadar ruwan zai zamto ma baki da ke da tsakuwa-tsakuwa bakake haka a cikinsu ma'ana wanda ruwa zai burin sosai ba zai zaizaye kasan da ke gun ba fa idza sharjatun min tilka ashiraji sai ga ɗaya daga cikin waɗannan magudana na ruwa qad istaw'abat dhalika al-ma ma'ana ta cika da wannan ruwan da aka ji sauti ya ce a je a shayar da gonan wane da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa tatabba'ahu al-ma sai wannan mutumin ya bi wannan ruwa yana ta kallon ina zai tafi tunda ya ji sauti daga sama kaga ko kai ne sai ka je ka ga me ke faruwa ko fa idza rajulun qa'imun karshe dai wannan ruwa da ke gudana ya tike da shi zuwa ga inda ya tar da wani mutum yana tsaye fi hadiqatihi a gonansa yana aiki yuhawwilu al-ma yana juya wannan ruwan yana directing din ruwan bi mishatihi da abin da ake gyara ruwa da shi mai suna yar fatanya haka misali yar fatanyar da ake tare ruwa in kana misali ban ruwa in ruwa ya taho zaka gyara inda kake so ya bi da inda zaka hana shi bi ya wuce to yana amfani da wannan kamar mu ce fatanya din yana juyar da ruwan fa qala lahu sai shi wannan mutumin da ya ji sauti daga girgije ya ce ma wannan manomi ya abdullahi ya kai wannan bawan Allah masmuka mene sunanka qala sai ce fulanu sunana wani misali ya ce sunan shi wani Umar yawa Allah ya ma albarka Umar din ma shehu zadiya alan kabiri lalle kana suna da alkhair sai fada mai sunan sa yana fada masa je sunan lismi alladhi sami'a fi sahabi sai ya ji dai shi ne sunan da aka ambata masa a cikin girgijen nan la ilaha illallah kaga wasu a duniya fa za ka gama raina su amma a wurin Allah manyan mutane ina ba ta mun gani hadisi ya tabbata kan irin waɗannan Allah ka sa mu dace faqal ina ne sautan faqala in ya abdullahi lima tas'a fi sahabi faqala lahu sai shi manomin ya tambayi shi wannan mai tambayar sai ya ce ya abdullahi ya kai wannan bawan Allah lima tas'aluni kai kuma me ya zaka zo ka tsare ni da tambaya ina aikin noma ina alakan ka da ni ta wannan tambaya anismi har kake tambaya na sunana ina alakan haka faqala kuma da kun san balarabe da bin diddigi balarabe ba sakaran mutum bane wallahi ba ka ƙara gane hikiman da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo, Allah ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su, sai ka zauna da su. Balarabe mutum ne mai kaifin hankali, zai iya kyale ka kaga kaman ya wawantar da kanshi karanta kai ke ciki da bai, kuma in ya tashi bayani akan ka dole ka yadda haka. Allah ya ƙara ɗaukaka su. Sai ya ce da shi ya kake tambaya na suna na, faƙala sai ya ce inni sami'tu sautan fi sahabi, ni din nan tabbas na ji wani murya ne a cikin girgije. Alladhi hadha ma'uhu, girgijen da wannan ruwan daga gare shi yake, ruwan nan da ya sauka kake juyar da shi zuwa inda kake so, daga cikin wannan girgijen Allah ya saukar da shi. Ya kulu, kuma sautin nan ji na yana cewa iski hadiqata fulanin, ka je ka shayar da gonan wane. Lismika, kuma an ambace ka da sunanka ba wai fulanin a matsayin wane ba. Fama tasna'u fiha, to kun gani ko ya san dole da dalili. Ai duk wanda kaga Allah ya tada shi ba banza ba. Ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi aljanna, in ka ji wane wai ba banza ba ko a duniya ka suke cewa. Ai wanda ka gani a aljanna malam yayi aikin aljanna. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah ka sa muna da rawu. To shine yace da shi me kake aikatawa a gonan nan da har Allah ya sauko da wannan ruwan aka umurce shi ya zo zuwa gare ka? Kuma kar ku manta, hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya wakilta mala'iku guda biyu a kullun rana. Ɗaya yana cewa ya Allah, duk wanda ya ciyar ka maye masa gurbin abin da ya ciyar, wanda ya rike yaki Allah ka maye masa ka kame shi ma daga bashi arzikinka. Mun gane. To shine yace da shi me kake aikatawa a wannan gona? Kala sai ya ce amma iz qulta hadha, yace to tunda ka ce haka, ma'ana kun ga ikhlasi yi domin Allah. Yace tunda ka ce haka, ma'ana da baka tambaye ni ba, ba dalilin sai na faɗa maka. Yace fa inni anzuru, abinda nake aikatawa shine nakan yi dako ne, nakan jira in saurara ma yakhruju minha, menene abinda zai fito daga wannan gona na amfani. Tunda dama noma ai kaman kasuwanci ce, kana iya samun fiye da abinda baka iya sanin me zai faru sai abinda ka gani. To yace nakan jira ne in ga me zai fito daga wannan gona. Idan naga abinda Allah ya bani a cikinta, fa atasaddaqu bi thuluthihi, sai in raba gida uku. Thuluthi shine 1 bisa uku, 1 over 3, 1 third kenan. Yace sai in kasafta amfanin da Allah ya bani gida uku. Kuma ka ga ka kasafta abinda ka samu na noma, indai Allah ya mai albarka, dan ka cire 1 bisa uku, har yanzu abinda zaka samu zai ninninka abinda kasa. Saboda duk wanda ya iya noma buhu ɗaya Allah ya masa albarka, kai ka san peacock ɗaya ba zai kwashi amfanin nan ba. Ko ba haka bane? Yawwa. Yace sai in kasa gida uku, in yi sadaka da 1 bisa uku, in ba Allah ya taskace mun a lahira. Wa akulu ana wa iyali thuluthan, da ni da ƴaƴana da duk wanda nake ɗaukan nauyinsa shine iyal, da duk wanda yake ƙarƙashin kulawata sai mu ci 1 bisa uku, wanda zai iya kai mu shekara ta dawo. Wa araddu fiha thuluthahu, sai in maida 1 bisa uku na amfanin gonan cikin wannan gonan in shuka. Kaga ba ci ma zauna bane shi, kuma bai da tauhidin malam Bahaushe. Allah ya baka abinda zaka riri ta kai sana'a ka kwashe shi ta, ka ce Allah zai kawo. Kaga wannan ba tawakkali bane, tawakkuli kenan. Ai da aka baka ana nufin ka riri ta, in za ka karan ne gaba ɗaya ka jira a kawo, to dan me aka zaukar da hukunce-hukuncen zakka? Kuma ina ba ta mun fahimci wannan. Yawwa, wani abokinmu suna neman kwangilan taki lokacin nan, kuma Allah ya sa kawai aka yi musu abin da aka ce ya taho Abuja ne ko Niger State. Yana zuwa sun haɗa kuɗi fa da zufan goshi, suka haɗa 400,000 suka bi hanyoyin da a kashe kuɗi ci a kashe kuɗi nan, dukansu kuwa ya kawo nashi. Da ya shiga ofishin ƙogan na ƙarshe da zai sa hannu, an kawo takarda aka ce su ne zai sa hannu, kawai sai ya fito ya kira sauran a waya, akwai sauran 200,000 da wani abu a hannunsu. Ya ce kuɗin nan na nan, suka ce ya ce ku kashe su, mun yi kuɗi, wannan ba kuɗi ba ne. Ka ji aka rambana. Wallahi yana koma ofis ba minti uku ba maganan ta yi bouncing ba ta, wasu sun danne sun murɗe sun gaba da ita. zuba ya dinga keto mai ana masa magana yana Allah Allah ya fito da dai saurari idan ogan kai gudu ce duk wanda ya kashe wallahi sai ya biya ni ta bare daga ina ke irin wannan wannan ma kila da Allah ya bashi karshe ba zai dina nauna abu da ya kamata saboda ba natsuwa ba hangen nesa ba lissafi kuruci dangin hauka to wannan kun ga abin da yi anan menene muhallin shahid din mallan ataken ya ce sadaka ɗaya ne daga cikin dalilan da ke sa arziki ya yarwata to kun ga shi ashe wannan sadakan ita ya fara gabatarwa ma yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada dan hadisi ne ingantacce gashi nan mallan ya fada ya ce sahih ibrawahu muslim ko imam muslim ya ruwaito shi hadisi na 2984 wannan yana nuna cewa ruwa da muke gani ruwan sama arziki ne wanda Allah ta'ala yake kora shi inda yake da kaga ruwa ana faran arziki yazo dan in ruwa ya sauka da ku da dabbobin ku duka za ku amfana mata'an lakum wa li an'amikum wani kuma marowace ne amma dole ruwan sama ta sa shi kyauta to yana noma hekta 10 hekta 20 idan damina ta sauka ko bai nufin zakka ba dole ba yan kwadugo kudi shi zai duka ya aiki ba shi zai yi ba tsirrai ma za su yi arziki a so ne tsuntsaye da mutum zai shuka dole tsuntsu zai ci dabba za ta amfana daga wani arziki ne ko ta ko ina da an ga ruwan sama shi yasa Allah ta'ala ya sa ruwan sama ma a matsayin dalilin da in aka yi wata istighfari ana samun shi kuma in ruwa ya zo arziki ya zo wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaykum idrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk ruwan sama zai zo ya kawo waɗannan ni'imomin ku shi za malamai suka ce za mu fahimci cewa ruwan sama arziki ne da Allah yake kora shi inda ya zo sannan kuma falalar sadaka a cikin wannan hadisi a bayyane yake cewa dalili ne na yalwan arziki inda gashi an kira mutum da sunansa kuma an sha samun hakan wannan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ne aida kansa ya ce ya ga yanda abin ya faru akwai wanda ma ba da labari yake ya ce sai na tafi abin zai faru saboda ka gane gaskiyan al'amarin Allah kuma sai ya tafi sai aka yi faru misali waitul qarni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani game da shi ya ce bawa ne zai zo daga kasan Yaman talaka ne Allah na tsananin karban addu'an shi saboda tsananin kyautatawa mahaifiyarsa da yake yi don haka idan ya zo kun gan shi ku roƙe shi ya roƙa muku Allah gafara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai zo ba sai bayan na rasu to kuma ilai a takaice mun sha kawo kissansa sayyidina Umar Aisha ya zo ya gano Uwaisul Qarni kuma duk yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi haka abin ya faru kun ga kenan ya faru a lokacin cikin mene daga cikin tabi'ai sahabbai suka gani daga cikin tabi'a sayyidina Umar radiyallahu anhu yana zaune ya ga wani mutum ya zo da ɗansa da ya haifa ya kalli ɗan ya kalli mahaifin ya ga kamanceceniyarsa ta yi yawa ya ce mishi kai da wannan ɗan naka da ka haifa kamar hankaka da hankaka in Balarabe ya faɗa maka wani ana kamanceceniyar ta yi yawa hankaka in ya shiga cikin ƴan uwansa iya gano shi abu ne mai wahala ya ce kai da ɗanka kamar hankaka da hankaka shi kuma sai ya ce masa Sayyidina Umar ya amiral muminin ina ma da ka san wannan yaron mahaifiyarsa ta haife shi ne bayan ta mutu mahaifiyarsa ta haife shi bayan ta mutu mu yanzu an nan ka sanin yaro ya mutu a ciki ma sauri ake ICS in zai yiwu a ciro shi yana raye shi ya tsira ko to shi ne Sayyidina Umar ya gyara zama ya ce mishi ya haka ya faru kuma mutumin Madina ne sananne ne kowa ya sani magana ce wanda ma yi ƙarya a cikinta an sani in gaskiya yi duk an sani wannan asar ne ingantacce sa al-mughamisi na masallacin Quba Allah ya ƙara masa lafiya mun haɗu da shi wata biyu da suka wuce shi ya kawo wannan kissan a cikin littafi na manta littafin da ya ambata a cikin abin nan ɗinsa da ɗaya daga cikin lectures ɗinsa da nake ji yake cewa Sayyidina Umar ya tambaye shi ce ya aka yi ya ce matata ne tafiya ya kama ni tana da juna biyu tana da juna biyu ya ce da na zo zan fita ina taraddudin in tafi ko kan in tafi ya zama dole dai tafiya ita ce masda kila da Allah babu ne sai an je an nemo ya ce zan fita ta zo ta same ni ta ce za ka kyale ni wa ana hamil alhamila ɗauke da juna biyu yace sai na daura hannuna a saman cikinta nace ya Allah na baka ajiyan wannan dakodiya nawa dake cikin iyalina tana jin haka ita kuma kawai sai ta sallama ta san su imanin su muzakkarin imani imani ne da bai daukar shakka network dinsa signal yana da karfi tsakanin sa da Allah to shine kawai sai ya juya ita kuma ta hakura ya tafi yace ina fatan in dawo yau gobe halin tafiya da tsanani yace bai yiwu mun ba yace randa Allah ya kaddara mun na dawo ina zuwa sai mutanen unguwan mu suka tare ni da fuska ta bakin ciki da damu yace kuma aka ki bari na in shiga gidana kai tsaye makwabta na suka tarbe ni kaji mutanen kirki suka shigar da ni gidajensu yace suka bani asha abincin dare kenan yace sai da naci suka fanci na dan natsu sai suka yi min nasiha suka kwantar min da hankali suka gaya min Allah fa ya dauki rayuwar iyali yace na sallama na miƙa al'amari ga Allah duk da damuwar da nake ciki yace ina zaune inda na ci abinci sai na hangi farin hayaki yana yin sama kuma ta bangaren makabarta kun san kuma a sunna ba a kai wuta inda makwantai na muminai yake ba a san wuta ce alaka da makabarta saboda neman tsari ma ake da ita to shine sai ya ce wannan hayaki fa suka ce wallahi abun mamaki kwana uku da rufe mahaifin iyalinka har yau wannan hayakin daga kabarin ta yake fita yace hankali na ya tashi nace na rantse da Allah Allah ba zai tozarta ta ba yace na tashi na tafi na kasa hakuri yace sai na fara tona kabar da ni da makwabtana da suka bi ni yace ina bude kabar yace wallahi wurin kafanta naga wannan yaran kuma kowa ya gani ya ji sauti da yace ya kai wanda ka ba Allah ajiya dauki ajiyanka ga tana Allah ya ije maka ita yace shine wannan yaron da kake gani sai sayyidina Umar yace da shi na rantse maka da Allah ajizancin dan adam ya shafe ka kace ka ba Allah ajiyan yaron da ka ce yaron da uwar da tana nan a rayuwa ta mutu to amma ambatan dan da kai shi yasa sai aka bar maka dan domin ita kaddaran ajalinta ya zo sai aka dauke tunaninka daga wur ina fata mun fahimci wannan to abu ne da ya faru suna nan da yawa a rayuwar magabata za ka gani hadisi Abdullahi ibn Mas'ud da aka ga suna faɗa mutu an karanta mai Qur'ani ya tadabburin aya ya koma zuwa ga Allah nan take Allah ya samu dace to dan haka dai a cikin wannan babi malamai sun bayanin cewa lamu fahimci falalan kyautatawa zuwa ga mabukata da wanda suke matafiya tun daga yana wannan sadakar da yake yi kaga ai wanda ke tsaye a dajin nan da ganin shi matafiyi ne tunda bai san har yazo tambaye shi sunan shi ai bai san shi ba kenan wannan yana daga ciki sannan kuma daga ciki zamu fahimci muhimmancin mutum ya rinka ci daga aikin hannunsa wannan manomin ba ci ma zaune bane shi noma ya tashi noma ko an san wahala ake sha ko sannan kuma ya nema daga arzikin Allah wanda shi ya nema da hannunsa wannan kuma abu ne da ke sa rayuwar mutum ta yi albarka mu ma Allah kai mana albarka a neman mu na yau da gobe gaba ta 13 karkashin wannan babi malam yace yay masake da musara'atu sahabati ila sadaqat shi kuma wannan babi zai mana bayanin gaggawa da sauri da rigen gene yanda sahabbai suke a junansu zuwa ga yin sadaka in ko kaga sahabi ya ba wani abu lokacin sa to wannan abun ba banza bane hakan kaga sahabi ya rigen gene akan wani abu to yana da tabbacin garanti ne wannan abun Allah ya yarda da shi malai ce fa fi sahihaini hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim an anas bin malik daga anas dan malik radiyallahu anhuma nan malai ya ce radiyallahu anhu ko amma da shi da mahaifinsa dukan su sahabbai ne da haka zamu ce radiyallahu anhuma kuskuren computer ce qala anas dan malik radiyallahu anhu yace kana abu talha ta aksar al ansari bil madinati malan abu talha ya kasance daga cikin mafiya tarin dukiya a cikin daga cikin mutanen madina abu talha in ana kirga mutanen madina wurin dukiya to yana cikin yan gaba gaba wanda Allah ya ba su dukiya min nakhlin wannan dukiyan ko tun daga abin da ya shafi dabino ka san dabino shine arziki a wancan lokacin ko anu sai ka kirga da abin da kake ga shine yafi ba da arziki kuma har gobe dabino daraja har gobe dabino ba akwai wanda ka gwada siyan sa guzurin ka sai ya kare sai ya girgiza eh ka je ka shiga Hilton ka taya za ka gani to Abu Talha ta ina da irin wanda yafi wannan Madina har a Makka hatta da binan Makka ba sai na Madina kyau bai to kuma a ce ma na Madina wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bayruha kuma mafi soyuwan ya kasance mafi soyuwan dukiyan Abu Talha a gare shi ma'ana dukiyar da yafi so a ransa akwai wata gona da ake kiranta da suna Bayruha wa kana mustaqbilal masjid wannan gona ta kasance tana opposite tana fuskantar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai saboda albarkanta wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga wannan gona yau ko gidanka ne mutumin kirki yazo gidan kafa bidalika faddan wa sharafa kun fahimta ko to ballatana a ce annabin Allah ya shiga wani abu na kaga ya nuna na farko wannan abu halal ne kuma na biyu Allah yana son abu dan da Allah bai son sa ba zai bar Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake ba har ya abin da zai wasu mutanen da Allah ya zo baya son su sai Allah ta'ala ya hana Allah sallallahu alaihi wasallam musu sallah da tsayuwa akan kabarin su wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabr to wannan gashi Allah sallallahu alaihi wasallam shiga gonan da kansa ina ma da ta wace wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga yakan sha daga ruwan dake wannan gonan wanda yake mai dadin sha ruwa ne mara zartsi mara damuwa qala anas dan malik mai ruwaito hadisi yace falamma unzilat hadhihi alaya ayayin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya dake cikin suratul baqara wanda Allah ta'ala ya ce baqara ce qali imran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun na'am qali imran barakallahu fikum Allah ta'ala ya ce lan tanalul birra har abada ba za ku taba samun albirra albirra malamai suka ce ismun jami'un bi kulli khairin sunani da ake gamamme ga duk wani abun alkhairi biyayya ga iyaye yana ciki amma gamamman ma'ana ne na dukkan wani abu na alkhairi ana ce masa albir Allah ya ce ba za ku taba samun alkhairai ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga abun da ranku yake so ai daga cikin jarabawan da ake a gane kana son Allah da gaske a fara sa ka kai aikin da ka sadaukar da wani abin da zuciyarka ta kudurta sansa ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin azab ko ya gwanin da kai imani bana sanar da ku wata kasuwanci ba da za ta kubutar da ku daga azaba mai radadi tu'minuna billahi ku imani da Allah wa tujahiduna fi sabilillah kuyi jihadi domin Allah sai ya ce mene bi amwalikum sannan aka kawo wa anfusikum sai da kawo dukiya sannan aka kawo rayuka saboda duk wanda ba zai iya sadaukar da dukiyarsa wa addini ba to ba zai bada ransa ba an gane mu'allim shahid din ko eh wanda kaga yana iya zakka yanda Allah yake so ya kara da sadakoki to alama ne da yau Allah zai jaraba shi ya ce kawo ranka to zai miƙa ma Allah ran ya yadda da cikin inna Allah shara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna akwai wanda sun ciniki da Allah sun ba da rayukan su komai nasu za su yi domin Allah shi kuma Allah ya alƙawarin zai ba su aljanna Allah ka samu a cikin su to Allah ta'ala ya ce ba za ku taba samu alkhairi ba har ce kun ciyar ma'ana albir anan mun faɗa alkhairi ko idan yana daukan ma'anar aljanna har sai kun ciyar daga abin da kuke so jin wannan aya qama Abu Talhata sai wannan hamshakin alhajin mai kudin Abu Talhata radiyallahu anhu ya miƙe ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faqala sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yanzu ta gaske Allah madaukakin sarki yana cewa lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku taba dacewa da alkhairi ba da aljanna har sai kun ciyar daga abinda kuke so. Mimma wa inna habba amwali ilayya, kuma ka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tabbas mafi soyuwar dukiya ta a gare ni bayruha, ita ce wannan lambu gona babba ta bayruha da ke fuskantar masallacinka. Ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan jarabawa ce daga Allah, mu kuma ga amsar mu zuwa ga Allah. Wa innaha sadaqatun lillah, ina shaida maka wallahi na ba da ita karkata kaf gaba ɗayanta domin Allah. Arju birraha, ina fatan sakamakonta na sadaukar wanda nayi nata, na sadakanta da nayi. Arju birraha, ina fatan alkhairinta da na bayar, to ina fatan Allah ya zanto ya aje min wannan alkhairin. Wa zukhraha, kuma ina fatan Allah ya taskace ta a gare ni zuwa lokacin da zan buƙace sa, shine a ma'anan az-zukhr. In kai sujudin shukr kake ce ko Allah menene addu'a, waj'alha zukhr Allah, waj'alha li indaka zukhran, ko Allah ka sanya mai zanto ni taska ne wannan sujadan da ladarta ya zanto ka taskace mun zuwa ran da zan buƙace ta, ma'ana ran alkiyama, dan ita ce ranar da kafi buƙatar lada fiye da numfashin da ke jikinka. Yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallama, ina fatan ta zamto taskatacciyar arziki inda Allah a wurin Allah, sannan kuma don Allah ya jada gaskiyar biyayyar mu. Fa da'ha ya rasulullah haitsu araka Allah, ka sanya ta ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, haitsu araka Allah, duk inda Allah ya nuna maka ka sanya. Ma'ana in yau kaga dama za ka rabar da ita ga jama'a ne, karɓe ta manzo Allah, yi abin da Allah ya umarce ka, na yarda. In kai za ka riƙe a matsayin naka, karɓe ta ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ni dai Allah ya yarda da abin da nayi. Malam, ba yanda za a yi mai zagin sahabi ba zai taɓe a duniya, ba yanda za a yi mutum ya zagi sahabi ya gama lafiya, wallahi sai dai in tuba ne, wallahi al'azim sai dai in tuba ne. Kun san Malam Yakubu aboki da ya zo nan lecturer ɗin na biyu ke na ABU afwan, har yi mana sallah a nan, za ku yi tuna ko na kamar shi ne ma ƙarshen wanda ya kawo mana ziyara majalisin. Lokacin da aka kashe Malam Hamza Umar ɗan mai shiya na Sokoto, yana daga cikin waɗanda suka tafi taziyar Malam Umar Hamza a lokacin. Wani malami a ce tun daga Zariya kuke, suka ce tun daga Zariya muke. Yace yara yanzu kuke tasowa, akwai buƙatar mu haska muku abinda zai ƙara muku yaƙini akan da'awar sunna da kuke kai. Yace wannan malamin na gefe na da shi'a yake bi, yanzu Allah ya shiryar da shi, amma ina so lallai ya faɗa muku dalilin tubansa. Malamin ya ce ba na so ina yawan faɗin wannan. Ya ce wa'azi ne gare su, kai yara ne sanar da su, shi ne ke faɗa musu, yake cewa da shi yana bin shi'a ne, muridi ne. Ya ce zai tafi aikin haji, sai aka ba shi wasu zikirori waɗanda ake son in ya je in ya gama ɗawafi zai yi su, sannan ya tsine ma sayyidina Abubakar da Umar bayan ya gama ɗawafi. Wannan ita ce safa. Duk addini da kaji ana tsinuwa da zage-zage ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Zage-zage da tsinuwa a wannan ba daga annabi ba ne, in an bi hanya akwai inda matsala ta faru. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya zage, ku mun ji ba ƙauyen da ya zo ya ce mishi ni mutumin ƙauye ne, haka ne? Ya ce kuma akwai sauran jafa'i, kaushin hali na mutanda a tare da ni, na mutanen ƙauye, kai mun wasiya. Ya ce kar ka zage kowa. To wanda ya hana a yi, ko mutumin kirki ne, ai sai dai in santsi ballantana shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya riga ya tsare shi, wallahi ya sai kabilan an tsare sa gaba da baya. To a takeice ya ce da ya je ya ce tun yana dawafi sai ji tsoro na kama shi, da ya gama dawafi na filan nan tsinuwar da aka umarce shi, ya ce wallahi sai ya kasa yi, cikinsa ya sanyi, gajiya na tare da shi, ya ce sai bacci ya ɗauke shi, kuma ba bacci mai nauyi ba. Ya ce ina baccin nan sai na ga wasu mutane biyu sun zo mun a kyakkyawan siffa, ɗaya ya fi ɗaya, wanda ya fin sai ya ce da shi ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na gefe na shi ne Abubakar, tashi ka yi abin da aka turo ka. Ya ce wallahi a mafarkin sai ya tsorace ci ba zai iya ba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam farko yace da shi to juya ka kalli bayanka yana juyawa sai ya ga wannan shugaban sa na shi'a da ya turo shi yana kamawa da wuta yace wallahi sai ya farka yace ba waya lokacin ba wayar hannu ba kaman yanzu yace yana jin haka ya dinga Allah Allah ya dawo gida ya ba wannan malamin nasa na shi'a da ya ba sa wannan abu yace na rantsa da girman Allah ranan da na shigo garin Sokoto ranan aka dawo daga jana'izar sa ya mutu yace tun daga nan na san cewa ni dai wannan tafarkin ba abin da zan rike bane sai na tuban wa Allah to ka duba ka ga irin wannan aikin karkata kafa abin da mutum ya mallaka a duniya yanzu ya dauka ya ba addini wannan mutum yana da yaya shi ma zuciya ne a jikinsa wanda take son tara dukiya tana son hutu amma kuma yi abin da Allah yake so to shine da ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace da shi bakhil zalika ma'ur rabihun zalika ma'ur rabihun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinjina ma maganar sa idan balarabe yace da kai bakhil ma'ana abin da kai din nan yayi daidai kalma ce da laraba suke fadin ta a lokacin da suka yarda da wani abu kuma wani abu ya burge su abin ya burge su kuma suka yarda da shi shine suka ce bakhil kamar yanda wani balaraban kauye ba musulmi bane amma ka san mutumin kauye in kana neman yaran kowace kabila tsantagaryen yaran to ka je kauyukan su kamar Hausa ne in kana so ka je tatacciyar Hausa to ka je kauye zaka ji kalmomi wanda baka taba sanin su ba to su ba larabawa haka yake shi yasa har yanzu suna kai iyayensu kauye a yi rainansu saboda kada asalin larabcin su ya saba ce musu to shine da yaji haka shi yazo zai wuce ya ji wani yana karanta suratul maida as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah barawo namiji da barauniya mace a yanke hannuwansu wannan narko ne na abin da suka aikata daga Allah madaukin sarki karshen ayan sai yace wallahu ghafurur rahim amma asalin ayan menene karshen ta wallahu azizun hakim yace Allah mai gafara ne mai jin kai balaraban kauyen ne shiru ya kalli yake hannu akai kuma ake kawo gafara a azancin hikimar magana ko ya shiga to sai shi mai karatu Allah ya sa ya fadaka da kansa sai gyara karshe ayace yace wallahu azizun Allah mabuwayi ne kai da kaya mallakan wuya ne dan ya ce a yanke ba wanda ya sai tambaye shi dalili shi ya halitta hakimun amma akwai hikima ba tsuran karfin ne kawai ba akwai hikima dan kar gobe wani yayi ne kuma kafara ne gare shi shine sai ya ce bakhil 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 ya ce wannan ka an sanya ƙwarya a gurbinta daidai ne daidai ne yayi daidai sai musulunta to shine anan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bakhil wannan abu yayi daidai zalika ma'un rabihun wannan dukiya ce mai riba zalika ma'un rabihun lalle wannan dukiya ce mai riba wanda musulunci zai alfahari da ita ina fata mun fahimci wannan to da wannan ne shine malamai suke asalin nuna mana cewa za mu fahimci falalan Abi Talha Allah ya kara yadda a gare shi in ka kalli wannan hadisin shi yayi zarra da ambato a cikinsa sannan kuma a ciki za mu fahimci cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu akan yin sadaka musamman daga dukiyar da mutum yake tsananin su kar ka zo kai in an ce sadaka kawai kullun canji kake ɗaukowa ka bayar ba ana nufin ka kwashe dukiyar ka gaba ɗaya kai sadaka da ita bane tunda sayyidina Abubakar ya kamanta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bar ma iyalan ka wani abu ko to amma dai ana san abin da eh lallai Allah zai san cewa kai ma kai sacrificing wani abu mai nauyi ka ba Allah ajiyarsa wanda wannan yana nuna yardanka da Allah kuma na biyu yana sa ka ƙara ba musulunci kulawa dan dai abinda ka san kana da investment mai nauyi a ciki baka wasa da shi haka ne ko ba haka bane haka mutun yake to wannan shine abinda ake son mu da shi sannan kuma fahimci lallai sadaka ba ta tauye komai na dukiya saboda gashi ba ce mana Abu Talha daga rana ya talauce ba ina fata mun gane bal ma ka kalle irin sa Abdurrahman ibn Auf Allah ya kara yadda a gare shi shi da ya sadaka da dukiyar ma sai kudin ta dinganin kuwa har na Aisha radiyallahu anha take cewa da shi wai har yanzu dukiyar nan bata kare ba Abdurrahman dan Auf yace wallahi ga ta nan sai kara bubbuguwa take na rasa inda zan yi da ita sai fashe da kuka a ga wannan Najeriya na wuri zai ce mu ko za mu sayin da rami da ita ko in Allah ya so ya baka arziki zai baka arzikin da bayan da ka iya da ita ina yi haka mun yi umara tare da wani masakoci ana kara masa lafiya mun fito muna mota sai ce mun kai malami fa na roko nace ka roko eh Firdaus yace a kafin ita ai yanzu a duniya muke dan adam me wuyan gane hali nace me ka roka ce aradu na roki Allah ya bakka ni kudin da ba su jin kisa nace kudin da ba su yi wasu iri ke nace ida malam wanda zan dungibar gansu dai suna tsaye nace wato muzakkarin kudi ka roka ke nace kwarai malam nace to Allah ya baka da alkhairi ko ba shikenan ba in za su zama alkhairi ai ba aibi bane amma in za su raba ka da imani ka roki Allah alkhairi was'alullaha min fadli ko Allah ya sa mu dace to mun fahimci kuma ya halasta mutun ya wani ya rike dukiyar wani idan aka san cewa shi mai dukiyar ya yarda da haka tunda gashi ya ce ma'annin sulasulan ka rike dukiyar nan ka sata duk inda Allah ya nuna maka kaga dama ina fata mun gane to a yau yana da kyau har a wasiyanka Allah ya baka dukiya ka ce masallaci kaza ko wuri kaza ko wane da kake ganin alaman tsoron Allah sa dai da gaskensa wasu ayyuka alkhairi tun kana raye ka ce ga abu kaza a ji a mai mutane alkhairi da shi ya halasta wani ya halasta ko a nan garin akwai waɗanda sun yi kuma Allah ya ji kansu da rahama sun rasu yanzu amma ga dukiyar nan sai tafiya take da yake ta samu hannu mai kyau to ya halasta mutum ya irin wannan kuma duk abin da aka ce maka zai je zuwa gare shi yana raye ko bayan mutuwarsa Allah ya sa mu dace babi na 14 malai masa take da kaifa takuzu ajrus sadaqati biduni daf'iha Allah mai rahama ta ya za a yi ka samu ladan sadaka ba tare da ka bayar da sadakan ba Allahu akbar saboda wani ai zai ta soye yanzu da Allah wadannan hadisan da ake karanta ba suna so sa zakatan mu ba kana jin yanda za a yi kai ma dai kar a yi baka to ga wata hanya ya kai wanda Allah bai baka ba kai hakuri ga hanyar da zaka samu lada kai tarayya da masu yin sa amma fa da sharadin baka da ita ba maroci kake ba ko dan yanzu wani ya ce maka bai da shi amma kuma a unguwar su kadai shi local champion na san mutane da abokai ne daya karayan arziki ya same shi ba fa karayan arziki na talauci ba irin bai samu kamar da suka ce wallahi ba zai ci gaba da rayuwa da shi yana hawa motar miliyan 18 ba zai yiwu ba ya za a yi suka ce za su yi mai motar ko miliyan 34 ko 52 na manta wace ce a hankali sai ya biya amma ba zai yiwu a class din su yana hawa waɗannan motocin ba sai dai zai fita a cikin su haka aka katsa ba mai bashin bala'i cin ku naman kwado ya bi dole ne shi yasa ake so ka zauna da mutanen kirki duk wanda zai rinka sa maka bala'in burin duniya ba masoyin ka ba duk wanda zai sa maka burin duniya ka nemi lahira da ita shi ne masoyin amma a dinga wannan kamala ta Allah ce duk yanda kake da karfin Allah ya lokacin karfin ka zai rabu ba yanda ka iya kana kallo sai dai wani yayi haka wanda Allah ya soye karfi in lokacin sa yi kana ji kana gani Allah zai gina shi haka ne ko to amma duk inda ribar take wane ne yi abin da Allah yake so wane ne abin da Allah yake so wannan ita ce karshen cin nasara Allah ka samu da sauran uwanmu musulmai daga ciki malai ya ce ya za a yi ka samu ladan sadaka ba tare da ka bayar ba yanda za a yi shi ne ku zo mu je rawa tirmidhi wa qala hasan sahih imam tirmidhi ya ruwaito hadisi kuma ya ce wannan hadisi hasan ne ingantacce an abi kabshata annamariyu daga abi kabshata annamariyu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ya ji lallai ya ji manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa salasatun zan gaya muku nau'in wasu mutane guda uku mutum uku amma ba ɗaya biyu uku ba mutane masu halin mutane uku ko da sun kai su miliyan nawa ne irin waɗannan mutane uqsimu alaihinna ina muku rantsuwa da Allah a kansu wa uhaddithukum hadithan kuma zan faɗa muku magana zan faɗa muku hadisi fahfazuhu ku kiyaye wannan hadisin kar ku yi wasa da shi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kirga mutane uku nan ku sani ma naqasa mali 'abdin min sadaqa, ai babu wani abu dake tauye dukiyan bawa saboda yayi sadaka da ita. Malamai anan suka ce ai babu abin da ke rage albarkan dukiya saboda an yi sadaka da ita. Albarkan daban, tarin nerorin daban. Ina fata mun fahimta. To din mai sadaka Allah ba zai taba toye albarkan dukiyansa ba. Zaka ga wani na kashe miliyan kaza ya tafi medical check up, ya tun yana zuwa Misr, Egypt, ana India, Saudi, German, wanene wanene aje nan duk bayan wata biyu a dawo, shi mai sadaka sai a zara wannan cutan ba shi ba ta har abada. Me ya faru? Sadakan da ya ma makwabcinsa, kila kan famfo da ya fitar na ruwa mutane ke amfana a waje. Kun fahimta ko? To saboda haka da Allah ya so ya shafe sai bashi tama kansa dawainiya da dukiyar, bai amfana ba, bai amfanar ba. Amma shi ko wanda ya sadaka Allah ta'ala bai tauye dukiyarsa. Malamai suka ce hatta tauyewa ta zahiri yana iya dauka. Wala zulima 'abdun mazlamatan, kuma ba a taba zaluntan wani bawa akan wani abu na zalunci ba. Fa sabara 'alaiha, sai ya haƙuri akan wannan abin da aka zalunce shi. Illa zadahu Allahu 'izzan, face sai Allah ya ƙara masa buwaya. Shi wanda kake ƙoƙarin ka tauye ta san zalunci, sai Allah ya buɗe mai wata kofar da ko da kai ko ba ka, sai ya rayu kuma sai ya dauka. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin, kuma wani bawa ba zai taɓa buɗe kofar roƙo ba. Wannan roƙon suka ce roƙo wanda babu buƙata. Mutum yana da abin da zai iya rufa ma kansa asiri, wani kuma roƙo ta zama masa ɗabi'a, roƙiwa ne, roƙiwa ne, roƙiwa ne, abin da bai zama dole sai da shi ba. Amma abin da ya zama na wajibin mutum, kila bai da lafiya, kila yana cikin tsanani, kila kaza, babu laifi idan ya roƙi wani wanda ya roƙa ɗin nan yana da abin da zai iya bashi. An fahimta ko? Kuma yana da mutuncin da ba zai zage shi a bayan idan shi aibanta shi ba. Ina fata mun fahimci wannan. To wannan shi babu laifi idan bukata ta tsananta ga mutum ya yi wannan. Duk da sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam su hatta wannan din ma suna gudunta, ba suna kyamatanta. To amma dai a babi na rayuwa baya zama haramun, sai dai in mutum ya nema, inda shi kai da Allah ya baka kai mishi, Allah zai saka maka. Idan baka da shi ka gaya masa magana da daɗa, ka ba shi hakuri da ita. Ina fata mun fahimta. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu bawan da zai buɗe ma kansa ƙofa ta roƙe-roƙe ta maula, illa fataha Allahu alaihi baba faqrin, face sai Allah ya buɗe masa ƙofar talauci. Ko ya roƙa ɗin a bashi, Allah ya shafa albarkarsa, ki biyan masa buƙata. Mutum ya zubar da mutuncinsa, ya roƙa an bashi, sai kuma aka jeho mai matsalar da kuɗin ya narke har sai ya yi ciko a wani abu, ga mutunci ya zube, ga buƙata ba ta biya ba. Ina fata mun fahimci wannan. Au kalimatan nahwaha, mai riwaya ya ce ko wata kalma makamancin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sannan ya ce wa uhaddithukum hadisan, kuma zan faɗa muku wani hadisi, zan faɗa muku wata magana. Fahfazuhu, ku kiyaye wannan maganan, za ta amfane ku duniyar ku da lahirar. Qala, sai aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamad dunya, sanu dai kadai ku sani tabbas ita duniya, li arba'ati nafarin, na mutum hudu ne, wanda suka ci ribar rayuwar duniya ba su yi asara ba, mutane hudu ne. Ga su kaman haka: abdin, na farkonsu shi ne bawa, ma'ana musulmi mumini, wanda razaqahu Allahu malan, ku kiyaye, wanda Allah ya azurta shi da dukiya. Wa ilman, kuma Allah ya bashi ilim. So da ana samun haka, magabata sai Imam Shafi, hatta Abu Huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi, lokacin da yake fagamniya da gwagwarmayan tara hadisi, ya halassance fagamniya, astaghfirullah, a lokacin da yake ƙoƙarin tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ƙoƙarin da taskar da ita ce yau muke azurta daga gare ta, ko Allah ke azurta mu daga gare ta na wahayi, a lokacin ne ta fama da rashi da talauci da sauransu. Amma daga bisani bayan da su Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai hadisi sun yanke, da ga matattara, Abu Hurairah yana daga cikin masu kudin sahabbai da zaka kirga, kuma kaga da imani ya tafi to ana samun wannan cikin magabata ma akwai waɗannan Allah kuma ya yawaita mana su har gobe to na farko wanda ya mori duniya shine bawan da Allah ya bashi dukiya kuma ya bashi ilimi fa huwa yattaqi fihi rabbahu kuma ya wayi gari yana jin tsoron Allah a cikin dukiyar ma'ana yana mu Allah da'a da wannan dukiyar bayan ya cire haƙƙin Allah na wajibi na zakka kuma ya samun kansa wata kofa da yake zirara dukiyar take tafiya lahira daga inda ta fito wurin Allah ta koma can domin nan ne fa alkhairi wal akhiratu khairun wa abqa wa yatlu fihi rahimahu sannan a cikin dukiyar yana ne yana sadar da zumuncin sa da Allah ku ga wani darasi a nan yana jin tsoron Allah a dukiyar ai sadar da zumunci yana daga cikin tsoron Allah ko baya ciki wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham yana daga ciki amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam sake kebance zumunci a nan da ambato saboda Allah yana so ya gaya maka ya kai wanda Allah ya baka tarin dukiya idan baka ce maki ɗan uwanka na dangi ba har yanzu baka da arziki a wurin Allah ne ina fata mun fahimci wannan daga cikin mutane na farko da ake so a ga gurbin arzikinka a tare da su akwai wanda mahaifa jini ya hada ka da su jini ya hada ka da su ka taimake su kai musu iya abinda Allah ya kaddara za ka iya wannan Allah ne ya zabi ka fito daga cikin su aibi ne kwarai da gaske a same ka mai kyauta mai sakakken hannu mai badawa alhamdulillah abu ne mai kyau amma ana zuwa ga ƴan uwanka cikin wahala cikin rashin abin yi cikin tsummokarai babu taimako babu jin kai babu gina su kuma su zama wani abu a'a ka bar shiri tun rani idan da baka sani bane yanzu ka sani to koma cikin ƴan uwanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa wani sahabi kyautata ma ƴan uwanka na jini yana matsayin sadaka yana matsayin zumunci ladan ka ci dubiyu ne to amma ka bar ɗan uwanka a wahale ga su can a ƙauye wani ɗan janareton nan da taki da waye in ka bashi shikenan shi ma ya miƙe ga ƴaƴansa 6 7 8 ka zo kai ta hawa motoci masu tsada kana kaza a wannan ba daidai bane tunda kaga Allah ya sa kun fito tsatso daya to akwai hikima da Allah ya sa yi haka sadar da zumunci kai wai ƴan uwanka in Allah ya ka mai wadata sosai kai mene kai musu albashi musamman waɗanda shekaru ya ɗauke su in suna da rashin lafiya ɗauki nauyin asibitin suna da kaza taimake su kana da kaza taimake su kar ka gaza Allah ba zai taɓa gazawa kai ma wurin azurta ka ba yanda kaga Allah ya bai kasa azurta ka ba to ba zai kasa yi maka rahama ba kai ma a wannan tunda kuka ga Allah ta'ala ya ce a gidan aljanna zai hada masu imani da danginsu to wallahi kaka walakanta danginka walladina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin Allah ya ce alhaqna bihim zurriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay Allah ya ce in yau dukan ku ƴan aljanna ne dangin ku daya ƴan family daya ne sai wani ya samu aljanna wanda ta fi sama da daraja da matsayi sauran ba su kai shi ba Allah ya ce za a upgrading din waɗannan na ƙasa a kai su haɗu da wanda ya fi kowa daraja a cikin su Allah ya ce ba tare da nashi aljannan za mu ɗauka mu ba su ba za mu ba su da irin tasa saboda zumuncin da nasu karya yayi idan har Allah zai sadar da zumunci a aljanna me kake tsammani idan kai kuma ka sada shi yau a ban ƙasa Allah ta'ala ya ce anar rahman ni ne Allah mai rahama ita kuma hiya rahim ita kuma zumunci sunanta ar-rahim ar-rahman da ar-rahim yace sunana ne na tsaga saboda kaunana da zumunci na tsaga sun ta tsaga sunanta daga sunana kuma duk wanda ya sadar da ita zan sada shi da rahama wanda ya yanke ta zan yanke shi daga rahama har abada to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace anan da ya kawo maganar dukiya yace ka sada zumuncin kuma ya kawo dukiyar da ilimi kenan yana nuna ta yiwu a samu mutum ma yana ikirarin malinta da ilimi amma yana wasa da zumunci saboda gashi an kawo fadakarwan haɗe da siffar mai ilimi da dukiya to kenan ko kai malami ne kada ya zamto baka da lokacin ƴan uwanka kaza ya same su ka je musu za ka iya taimakon kaza ka yi musu za ka iya kaza ba za ka iya ba yi sulhu can yi kaza yi addu'a yi kaza abu ne mai kyau wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yasli fihi rahimahu yana sadar da zumuncin sa a cikin wannan dukiyar da Allah ya bashi wa ya'lamu sannan kuma yana mai sani cewa lillahi fihi haqqan Allah yana da wani haƙi a cikin dukiyar sa ita ce tazakka da kuma kyautatawa na sadaka fa hadha bi afdalil manazil wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutun na farko wanda Allah ya bashi dukiya da ilimi kuma yake sada zumuncin sa kuma ya san haƙin Allah a ciki to wannan yana daga cikin mafiya darajar matsayi a wurin Allah mun gama da mutun na farko dama su nawa ne su hudu wa abdin sai kuma bawa wanda razaqahullahu ilman Allah ya bashi ilimi wa lam yarzuqhu malan amma Allah bai bashi dukiya ba fa huwa sadiqun niyya amma kuma tare da haka yana mai gaskiyar niyya a zuciyarsa yana jin kai ina ma da a ce yana da dukiya wanda zai yi kaza da ya karanta ya iya yi da shi yayi kaza da ya karanta ya aiki da shi ko wani bawan Allah Allah ya kara masa lafiya malami ne wata rana ya shiga wani yanayi na babu ya buga bashi babu ka san bashi ma fan kana da mai baka kana da rahama ban kasa wani shi ga bukatun kuma ba wurin samun biyan bukata wallahi yanzu ko zan je na addu'a ce ya Allah 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 ka ba mu dukiyar nan wallahi ka san ba za mu yi maka mutunci ba Allah sarki kun fahimta na'am yace wallahi ba za mu yi maka mutunci ba ya Allah ka ba mu mu ma dukiyar nan wallahi za mu bi ka ya Allah ina fata mun gane to kaga wannan shine sadiqun niyya din a zuciyarsa yana jin radadin Allah ya bashi ba dan kansa ba akwai abin da yake sani yaqulu ta yanda zaka je yana cewa law annani malan da a ce ina da dukiya la amiltu bi amali fulanin da na yi aiki irin aikin da na ga wane yana yi fa huwa bi niyyatihi sai annan sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka sha kuruminka ya kai wanda kake da ilimi baka da dukiya kwantar da hankalinka fa huwa bi niyyatihi ta sanadiyan wannan niyya mai kyau da kake da ita cewa da Allah ya baka zaka yi fa ajruhuma sawa to ladan su ya zo daidai wa daida kun ga muhalli shahidin cewa za ka samu ladan sadaka ba tare da ka aikata ba nan ne taken littafin ya fito kenan wa abdin sai kuma bawa na nawa kenan na uku razaqahullahu malan Allah ya bashi tarin dukiya wa lam yarzuqhu ilman amma Allah bai bashi ilimi ba da haka bai ma san haƙin dukiyar ba fa huwa yaqtibu fi malihi bi ghairi ilmin sai ya zamana ya wayi gari yaqtibu yana karkatar da dukiyarsa zuwa ga soye-soyen ransa shine ma'anan yaqtibu fi malihi bi ghairi ilmin yana karkatar da dukiyarsa zuwa ga abin da ransa yake so ba tare da sanin haƙƙin Allah a cikinta ba wannan ya sanya la yattaqi fihi rabbahu baya tsoron ubangijinsa a cikin wannan dukiya wala yaslu fihi rahimahu kuma baya sadar da zumuncinsa da Allah ya ce sadar kun ga yana kishiyantar na farko kenan wala ya'lamu lillahi fi wala ya'lamu lillahi fihi haqqan kuma bai da ilimin sanin cewa Allah yana da haƙƙi a dukiyar nan fa hada dan haka irin wannan mutum bi akhbasil manazil yana daga cikin mafiya munin masauki a wurin Allah ranar alkiyama na ƙarshe wa abdin sai ba wanda lam yarzuqullahu malan Allah bai bashi dukiya ba wala ilman kuma Allah bai bashi ilimi ba fa huwa yaqulu amma duk da haka shi fa gashi babu ta faru da shi ba dukiyan ba ilimin amma duk da haka zuciyarsa lalatacciya ne fa huwa yaqulu ya rinka cewa law annali malan da yau Allah ya ban dukiya la amiltu bi amali fulanin da na yi aiki irin na wancan mai lalatacciyar dukiyan wanda Allah ya ce baya maraba da shi fa huwa sai wannan yasa shi wannan mutum na hudu bi niyyatihi ta sanadiyan mummunan niyyarsa da cewa da ya samu dukiya zai saban Allah fa wizruhuma sai aka wayi gari nauyin laifinsu na zunubi sawa'un daidai wa daida da na wancan wanda yake saban Allah da kun ga mutum na biyu bai da dukiya ko amma kuma yana da tsarkin niyya sai ya daidai da mutumin farko mai daraja alada mutum na hudu bai da dukiya bai da ilimi kuma ya yi fatan da an bashi da ya yi barna sai ya daidai da mutum na uku wanda Allah ya ce baya maraba da shi kenan sai wannan ya nuna idan kana da niyya mai kyau a cikin zuciyarka na aikata alkhairi zaka iya samun ladan wannan alkhairin koda asalin wato baka aikata shi ba malamai anan suka ce zamu fahimci hadisin nan ya koyar da mu fadayin yin hakuri akan idan an zalunci mutum dan a ciki ga yacin a baya ya ce wanda aka zalunce shi sai ya hakura ko inji annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hakurin dalili ne dake sa Allah madaukakin sarki ya sa bawa ya zamto yana da izza a duniya da lahira galibi wanda zai baka labarin ya ce nasara yau a rayuwa to sai ya ga maka irin wahalan da ya sha da irin ture-ture da take-taken da mutane suka rinka mishi da sara da cin dunduniyansa amma sanadiyar hakuri Allah ya kai shi inda ya kai shi sannan hadisin mun fahimci cewa an tsoratar da mu akan mu rinka roƙon mutane ba tare da muna da wata bukata ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bude maka kansa kofar roƙo to Allah zai bude masa kofar talauci sannan mun fahimci falalan niyya mai kyau ta yanda gashi sanadiyanta mutum yake samun abin da yake fata wanda Allah yake kaddara ma mutane nagari su same shi sannan kuma daga ciki mun fahimci wajibcin yin aiki da ilimi da kuma koyar da ilimi dan wancan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine mafi darajar matsayi wurin Allah an siffanta shi yana da ilimi sannan kuma an siffanta shi yana aiki da iliminsa cikin abin da Allah yake so sannan har ga haka a ƙarshe malamai sun nuna cewa haramun ne mutum ya ciyar da dukiyarsa a cikin abin da Allah ya haramta saboda mutum na uku da Allah ya ce baya maraba da shi mutum ne wanda an bashi dukiya amma bai sanya dukiyar a inda Allah madaukakin sarki yake so ba da haka yana da saboda lokaci a nan ya kamata mu takaita akwai abubuwa kamar haka na farko muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara sanarwa da muka yi a baya na ɗaya daga cikin surukai na wannan masallaci na babanmu Alhaji Muhammadu Kuso da aka ɗauke shi Allah ya kaddara ya dawo cikin iyalansa cikin aminci muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya zama kafara a gare shi kuma Allah ya kiyaye dukkan musulmi da suke cikin wannan yanayi sannan kuma ɗan'uwa Malam Nuruddin Abubakar da yake karatu ranar Talata cikin taimakon Allah shi ma ya tafi umara a jiya da haka bayan yana ƙasar Saudiya muna fata Allah ya sa ya umara karɓaffiya kuma Allah ya sa a yi ibada karɓaffiya Allah ya dawo mana da shi cikin aminci a madadin haka za mu yi amfani da ranar Talata mu ci gaba da karatun Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin saboda muna buƙatar da so samu nema rana biyu ko uku ya kamata a ba littafin a sati saboda akwai littafai da dama da ya kamata a ce an karanta su kuma jiya Africa TV 3 sun sa karatunmu na ga shekara ɗaya da kwana takwas amma babu farin gashi ko ɗaya a fuskata da na kalli madubi na kalli shekara ɗaya na gane to nan da shekara ɗaya kuma sai abin da Allah ya yi to saboda haka akwai buƙatar a yi abin da za a iya yi kafin lokaci ya yi halinsa da haka insha Allah ta'ala ran Talata yanzu za mu ci gaba da karatun Tariqus Salihin zuwa sanda Malam Nuru ya dawo za mu zame mu koma Lahadin kenan yanda muka yi a wancan lokaci da ya wasa'il to haka za mu yi a yanzu insha Allah Allah ta'ala ya sa mu dace waɗanda suke cikin tsanani cikin al'umma musulmiya Allah ka ba su mafita waɗanda suke da buƙatu Allah ka san buƙatunsu Allah ka biya musu buƙatunsu na alkhairi waɗanda ba su da lafiya Allah ka azurta su da lafiya waɗanda suke karatu Allah ka taimake su kuma kai albarka a cikin iliminsu waɗanda ba su da aure Allah in mata ne ka ba su mazaje nagari idan mazaje ne Allah ka ba su mata nagari ya Allah wannan al'umma da matsaloli da muke fuskanta a ƙasarmu ya Allah ka ba mu mafita Allah mun tuba mun koma gare ka ya Allah ba wanda ya iya sai kai ya Allah kai ne mai rahama Allah ka gwada mana rahamanka a ƙasarmu Allah ka ba mu shugabanni nagari Allah ka ba mu shugabanni nagari Allah ka ba mu shugabanni nagari Allah ka shiryar da matasan wannan al'umma ya Allah Allah ka sa su zanto abin alfaharin annabinka Allah ka azurta mu da lafiya da imani Allah ka azurta mu da lafiya da imani Allah ka ba mu arziki mai albarka Allah in ka ba mu ikon saka ta a cikin abin da kake so kuma ka yadda da shi ya Allah ka sa ranar haduwanmu ta zanto ita ce ranar da za mu fi farin ciki a dukkan ranakun da muka wayi gari a cikinsa a rayuwarmu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh